Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Laraba 18 ga watan Oktoba. A babin rahotanni za a ji cewa a wasu sassa na jamhuriyar Niger har yanzu ana fama da matsalar kaciyar mata da dinki gaban mata wajen hana su lalata.
Kuma wasu kishin har ya kai kishi har gaban farjin magaba da ake suke dinki a kubar mafakara. Za su je su yi bulaguro in wata nawa ne in shekara nawa ne za su je su dawo matar tana cikin wahalar da haka na tsiran da suka zo ne za ta haska ko wani abu ta su buɗe don su suka dinki za su buɗe kuma su na hawan da matar.
Kamar kowace ranar Laraba yau ma za a ji shirin ciwon kyamaci wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa, za kuma a ji sharhin jaridun Kamaru, amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Jami'an tsaron Palestine sun harba hayaki mai sa hawaye da gurnetin gargadi don tarwatsa masu zanga-zanga da suke jefa duwatsu da kuma rera waƙoƙin nuna adawa da shugaba Mahmud Abbas a Ramallah jiya Talata, yayin da jama'a suka fusata bayan wani mummunan hari da aka kai a asibitin Gaza wanda Palestina ke zargin Isra'ila da kaiwa. Harin da aka yi a asibitin Al-Ahli Arab da ke Gaza wanda jami'ai suka ce ya kashe kimanin mutane 500 shine hari guda mafi muni da aka kai Gaza tun bayan da Isra'ila ta kaddamar da wani matakin sojin ramuwar gayya kan wani mummunan hari da Hamas ta kai kan al'umar Isra'ila. Rundunar sojin Isra'ila ta musanta kai harin, tana mai dora laifin kan wani kuskure wanda kungiyar Islamic Jihad ta yi wajen harba ruka. Harin dai ya janyo Allah waje daga kasashen yamma da na Larabawa, an kuma gudanar da zanga-zanga a ofishin jakadancin Isra'ila da ke Turkiya da Jordan da kuma kusa da ofishin jakadancin Amurka da ke Lebanon. A yammacin gabar kogin Jordan, inda Abbas ke dawowa jiya Talata bayan soke ganawa da aka shirya a kasar Jordan da shugaban Amurka Joe Biden, ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi maci a dandalin Manar na tsakiyar birnin Ramallah, inda wasu ke rera taken nuna goyon bayansu ga shugabannin mayakan Hamas. Jiya Talata hukumar kula da bala'i ta kasa a Ghana NEDMO ta faɗa cewa ambaliyar ruwa da aka samu bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a gabashin kasar ya tilasta kusan mutane 26,000 barin gidajensu bisa buƙatar hukumomi. Amfanin gona ya lalace sannan an rufe makarantu bayan da madatsun ruwa guda biyu suka cika suka batse a Kusombo da Kepong. Mataimakin shugaban NEDMO Seji Saji ya faɗawa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa mun kwashe akasarin mutane da abin ya shafa zuwa matsuguni. Abin da suke bukata shine ruwa da abinci da magunguna, kuma muna aiki tare da gwamnati don kula da su, ba samu rahoton mace-mace ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Wakilan Rasha ta yi amincewar rucin gadi da kudirin ficewa daga yarjejeniyar gwaje-gwajen makamin nukiliya a duniya. Majalisar ta State Duma ta kada ƙuri'a gaba ɗaya a ranar Talata don soke amincewa da yarjejeniyar haramta gwajin nukiliya da aka fi sani da CTVT a karatun farko cikin uku da ake bukata. An shirya kada ƙuri'a ƙarshe a wannan makon, matakin dai ya biyo bayan wata sanarwa da shugaban Rasha Vladimir Putin ya fitar wanda ya gargadi a farkon wannan wata cewa Moscow na iya soke matakin da ta ɗauka a shekara ta 2000 na amincewa da daftarin doka na matsayin da Amurka ta ɗauka wanda ta rattaba hannu amma ba ta amince da haramcin gwajin ba.
An ji ba kaɗan Baballe zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda har yanzu ake fama da matsalar yin kaciya wa mata da kuma dinki gabansu wai don hana su lalata, musamman ma idan mazajensu za su yi doguwar tafiya. Wannan matsalar dai ta fi kamari ne a yankin Difa, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu Haru Suleiman Ritadu ya hada mana.
A jihar Difa ta jamhuriyar Nijar a yanzu haka al'adar yi wa mata kaciya na ci gaba da yin kamari a waɗansu ƙabilun yankunan sassan jihar, da hakan ke jefa matan a cikin wani yanayi na fargaba. a lokacin da suke fuskantar wannan al'adar ta yi musu kaciya. Duk da cewa hakan na tare da hatsari ga lafiyar matan, lamarin da ke ci gaba daukar hankulan kungiyoyin Konibrat da ke yaki da wannan mummunar ɗabi'ar. To sai dai sannan a hankali a iya cewa an fara samun canji. La'akari da yadda al'adar yi wa mata kaciya ya fara ja baya a cikin jihar ta Difa. Duk da cewa har yanzu akwai sauran ƙauyukan da ke gudanar da wannan mummunar al'adar ta yi wa mata kaciya, musamman a yankunan Gundumar Gegime da kuma Minis Ruwa. Alhaji Batama shine shugaban kungiyar al'adun gargajiya na kabilun jihar ta Difa. Yayi ƙarin bayani akan ziyarar sa ido da suka yi da ma nuna girman wannan matsalar ta yi wa mata kaciya, yana mai cewa
mun yi anket duka cikin jihar Difa, bisan kuma duk kabilun da suke cikin jihar Difa, Fulani da Barebari da Tubawa da Laraban da Kenan da sauransu, duka mun yi bincike. Amma inda binciken ne ya bamu abu mai zurfi ba kaman Gegime ba, inda akwai Laraba wanda suka zo daga wajen cajin nan a kungiyar su in za su je bulaguro don gudun kada wani ya so matan su ne, su kuma matan don kar su so maza don saboda ba mijin su, shi yasa ake musu wannan kaciya. Waɗansu banci ma ana yanke musu wannan dan hancin na gaban yarinya, hancin na riƙe riga bancin shi a kurma, wansu kishin har ya kai kishi har gaban farjin magaba daya ke suke dinkiya su bar mafitsara. Za su je su yi bulaguro in wata nawa ne in shekara nawa ne za su je su dawo, yani matar tana cikin wahalanta haka na ansuran da suka zo ne sai a sa aska ko wani abu sai su bude don su suka dinke za su bude kuma su zama da matar su. Amma duk da haka nan sauran kabilu ma akwai shi, cikin Barebari ma akwai shi, cikin Fulani da suke nan akwai shi, cikin Hausa da suke nan akwai shi.
Dr. Hajiya Hafsu babbar likita ce kwararriya a nan birnin Difa, game da wannan ɗabi'ar ta yi wa mata kaciya, ta nuna irin hatsarurrukan da matan da aka yi wa wannan al'adar za su iya cin karo da su, tana mai cewa
ɗabi'a ce wadda ke ba ta da daɗi. Idan menene na ce maka ba ta da daɗi kuma ba ta da kyau, ni likita ce kuma da nake likita ma na san irin hatsarin da ake samu bisa mace wadda aka yi ma wannan kaciya. Kenan wannan budan babban hatsari ne dai, a wasu daga an yi ne suke zo da jini da yawa su mutu, wasu kuma aka musu arme da abu arman da yake take zaunuwa, in ma ya zaunu a yi ciki cikin wahala ta wurin haihuwa wannan ba ta yi wa haihu, dole ne sai an kai sai an fasa yarin ya fidda wannan yaron cikin cikinta. Tunda abu ne wanda yake yana taba duk gaba daya abin ga kinta hauru fitowar yaron yana tabawa. Kenan in ya riga ya yi su dai kinan ba ta yi wa sai dai ya face, kenan babu abin da za a yi su, dole sai yantar masu ya fidda wannan yaron daga cikin jikinta.
To sai dai duk da hakan kungiyoyin Konibrat na jihar Difa da ke yaƙi da wannan al'adar ta yi wa mata kaciya gami da abokan hulɗarsu na ci gaba da taka rawar gani sosai, dangane an kawo ƙarshen musguna da mata ke fuskanta a lokacin da ake musu wannan mummunar ɗabi'ar ta yi musu kaciya. Harusu da Rashidu, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
Suwa gaida Haru, yanzu kuma ga baban leda kashi na biyu na labaran duniya.
Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya sake gurfana gaban kuliya a sharar da ake masa na zargin yin zamba a New York da ta dagula hada-hadar gidaje da yake yi. Ya kalli lamarin kuma ya nuna rashin amincewa da lamarin a jiya Talata, yayin da wani ma'aikaci kuma mai kima daga waje da ba da bahasin cewa kamfaninsa da gaske tamkar ya sanya babban yatsa a kan sikeli lokacin da yake kara darajar kadarorinsa. Karar da Attorney General ta New York Letitia James ta shigar ta yi zargin cewa Trump da kamfaninsa sun yaudari bankuna masu inshora da sauransu ta hanyar kara darajar kadarorinsa a takardun da suka yi amfani da su wajen kulle yarjejeniyar da samun kuɗaɗe. Trump dai ya musanta aikata ba daidai ba. Daga ƙarshe, Amurka ta shiga wata babbar tattaunawar diplomasiyya a Pakistan don magance matsalolin da suka shafi 'yan gudun hijira Afghanistan da ake shirin ta sa ƙeyar su zuwa ƙasarsu ta asali. Gwamnatin Pakistan ta yi alƙawarin ta sa ƙeyar dubban ɗaruruwan 'yan ƙasar Afghanistan waɗanda ba su da matsayin 'yan gudun hijira da aka amince da su. Wannan ya haɗa da 'yan Afghanistan da suka haɗa kai da Amurka da ƙawayenta kafin 2021. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya bayyana cewa Washington na kira ga Pakistan da ta bi ka'idar hana mai da su ba da izinin shiga da kuma tsawaita taimakon jin kai ga 'yan gudun hijira Afghanistan. Kakakin ya shaidawa BOA cewa muna ci gaba da gabatar da waɗannan batutuwa tare da Pakistan a matsayin mafi girma kuma za mu ci gaba da yin hakan.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya kadanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a ɗayin shakata da wannan.
Idan ana da raye da uwa ake, in ana magana na ƙarya, to ai ta ayyai wata na gaba, tun da farko to da je wata nana. Idan ana da raye da uwa ake, in ana magana na ƙarya, ga ka ba ta ayyai wata na gaba, don ka za a albarka ta miji.
Zan koma gefe guda Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, barka da kasancewa tare da ni Aisha Ma'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Al'ada da addini na taka muhimmiyar rawa wajen tsara rayuwar ɗan adam a duniyar ƙasa. Ita dai mace an fi danganta ta da zaman gida, don ko a zamanin yau da mata suke fita aiki, idan ta dawo gida hankalinta na karkata kan al'amuran cikin gida. Sannan a duk sa'ar da aka ce akwai wata bukata a cikin gidan, zuciyarta ba ta samun nutsuwa har sai ta samu mafita. Yau shirin ciwon ƙyamace zai yi duba akan wasu abubuwan da suka kamata a kiyaye don tabbatar da cewa mata suna samun hakansu, ko da ko ba za su fita daga cikin gidajensu ba. Wai shin a tarihin Bahaushe mata suna da hurumin yin sana'a? Me yasa lamarin ya sauya, kuma ina mafita? Waɗannan na daga cikin batutuwan da za mu taɓo a cikin shirin tare da Hajiya Fatima Muhammad Watara, wacce aka fi sani da malama dangana, malamar addini, yar kasuwa kuma shugabar makaranta daga ƙasar Ghana, da kuma Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa, malamar jinya mai ritaya kuma mai aikin taimakawa al'umma, sazantawa ko kuma taimakawa mata daga jihar Kano. to sai a biyo mu a cikin shirin ciwon yamace. To Hajiya Sa'a, kasancewar kin taba aiki tare da mata kuma wani fanni da yake kasancewa babban kalubale ga mata, matsalar haihuwa da dai sauransu, ko zaki iya gaya mana irin matsaloli da suke zuwa da shi na farko, kuma ko akwai dalili da wa'annan matsalolin suke tasowa?
To kware da gaskiya
Malama Fatima,
wace a tun zamanin annabawa da sahabbai da manzannai an samu mata suna sana'a, kuma mazan su ba su hana su sana'a ba, saboda a wannan lokacin nan da mazan da matan duka ana tsoron Allah. To amma yanzu abin da ya sa matan mu na Ghana yawancin su yau idan suna sana'a suke boye ma mazajen su dukiyar su, suke hidima da iyalin su, majority ya fito ga halin da mazan ke nuna ma matan. Amma ba haka ba, mace mai saukin lamari ne, mace mai saukin kai ne, ce mai tausayi ne, ce sa tana iya tana sana'a tana cin mijinta tausayi da iyalinta. To amma ya kai inda kai yanzu idan mace tana tausaya ma wasu mazan, ce suna ga bata san abinda take ce, kaga shi ma ya rike abinda ya samu, bai so ya cire ya tema.
Hajiya Sa'a,
yanzu an samu wayewa fiye da da, kuma ilimi ya wanzu fiye da da. Mata musamman daga arewa da da ake gani ba a ba su dama su yi karatu, su yi aiki, lokaci ya sauya, abubuwa sun sauya, mata suna samun damar mai. Duk da cewa kin bar aiki a wannan fanni, yaya al'amarin yake yanzu?
To alhamdulillahi, amma dai gaskiya ni ana magana. Wato a da mata sun fi basa. Wahala ki biyu ki zai tare mata ba ta sama. Kin ga kaman yanzu Allah ya sai da akwai dinkin ajiri kullun nan.
Haka.
Sai ki ga duk mu da sai a biya aka karbo in zaki biki ko za a wani amsi a ji a ce a ba a ba da kuɗi. Eh wanda kika iya sai a kawo ki wanda ba ki ba ajiri kuna taruwa sai ki ga yanda nan ayi.
Haka.
Duk mu da kici adan biki ne dinkin kare ga zai ki ba ki kayan shi. Akwai inda ake dausayi din nan ba abin da sai sai shiru kuma to. Ibe da aikin su kenan. Ba wani shirin zuwa din nan wata ke ba wata ta batuwa, sai a aika a ji a karɓi a karɓo sai ku rarraba a juna, sai ku zama na sai hada a ba mutum ɗaya sai a ba sai a ba ku kuɗin ku. To ki sai yanzu me yake faruwa? Yanzu duk mun dogara akan aikin gwamnati, kowa so yake ije ofis zauna ya yi tara, kowa yana da sana'ar gidansu, duk in kika duba garin nan kaf kowa da sana'a gidansu, duk kai ɗan kan mutum da sana'ar gidansu ta gano. Amma yanzu sai a kai kai kasu ta fi ƙarfin wannan. Kai baka samu aikin gwamnati mun ka zo ka zauna a binna a gida a zauni ko sai yawon gurma. Amma kan da yawa za ka ci wata kace shi wahala. Ma su kuɗi ne da suna aiki, amma suna aiki ko kuma suna sana'a. Ba sa da zuwa albashi ne. Da abin da muke ciki ba su. Amma ta nasawa.
Malama Fatima, misali a ce mace za ta yi aure sai mijinta ya ce ba za ta yi aiki ba.
To musulunci dai bai ba da dama mace ta saura gida ba tare da tana motsa jikinta ba. Tunda shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zai auri matarsa uwar gidansa first lady na duniya duka baki daya, Nana Khadija, tana da sana'a, amma dai aure ta bai hana ta ba. Damar ta ci gaba da sana'anta, kuma sana'an nan ya taimaka ma musulunci, ba manzo Allah ta taimaka ma ta doki sana'an ta taimaka ma musulunci, manzo Allah kuma ya doki arziki kuma gina musulunci. Kisa bai dace namiji idan mata da zaka aura tana sana'a zan za ta shigo daki ka hana ta ka ce kar ta yi sana'a ba. A cikin rayuwar yau kai ka ba za ka iya ka duba mace ba, balle misali kuma iyali da su zo su karu, ce sa a hana ta ka ta yi sana'a dai bai dace.
Hajiya Sa'a,
kin da ku da nan ne kana cikin da wuri sai kawai sai ga wata biyar biyar ta yi irin da cikin kan mutane ta zauna. Kai ne ba in ta zauna ta ba dan ta kai rufe wannan nan kama din nan tana tata kaya kan kwana biyu sai ta koma babban tire kan kwana na uku sai ba kaya zama katu kamar a ce rufe wata biyu sai ta kama tire to mu yi sanan tana nan miji na cewa
babban tambaya
in dan cin sanin ciwon kai da cewa da rufe sanin muhimmanci wannan sana'a da za a ce to wannan kafe ne za ka samu a ciki wannan dan sana'a ne za a yi wasa ne to wasan sai zo da ciki to raina sana'a ina da mu kuma an so ki ce akwai bakin ciki za ki ga kin buɗe wajen sana'a sai aka ce ba shi da rushi da mara shi za ku ci ba shi kina tambayar kuɗin a hana ki ayewa ne ga ɗansu ne ya sai a ci ba shi in an tashi kuma ki rinka tambayar kuɗin
mafita na dawo gare ki malama Fatima wani irin tasiri sana'a ko aiki ga mace yake da shi a zamantakewar aure da kuma iyalin baki daya
to ai idan mace tana sana'a cikin aure tana taimako sosai duk yau na farko cikin sana'anta sai rufa mun mijin asiri ba a sani wani hali yake ciki kamar wurin ci da sha da sutura mace na iya ta rufa asirin wannan wasu ma har kudin daki suna iya su fiya wasu ma suna da arziki suna iya su gina gida da sunan mazajin na ciki ba a sani kamar ba mijin nan ya gine ba wasu ma suna mutuwa iyayenmu da dama gana ga sun mutu da takaice arzikin da ta samu ta dauki ta bashi ya gini kan kasa ya sake aure ya hayyafa kan kasan yau arzikin ai ya zama nata da shi nawa kenan su duka tun wurin nan iyalin ta nan suna da share fiya da wancan iyali amma yau yana gwada cewa kaman bata da komi ma cikin arziki amma albarkan aure yara basu da amma sai kuma a raba ma kowa da ko
hajiya sa'a za a iya shawo kan wannan matsalar
bare da gaske
kina
ki da jin nan ne sanan a dan sa kan a nuna mata gaskiya duk wanda zai je an shirka irin shi ka kawo kudin sai sai da amma kuma duk wanda ya miki magana zai ce miki sana'a ga abin da haka ne ya shirye shi da bashi ko kini sai kika gode da ban jaji ki gode da kika ga mina jin saka aurin ba sai an kare ki kuma da gangan ake so amma idan aka samu wani kago kago da to amma ba da shi da kaya amma ba da Allah ki haɗu da bashi wanda yake so ki kika zuci yake kare ki kuma ya kwaci wanda ba so ki haƙura
misararo a nan za mu ta sa'aya a shirin ciwon ya mace na wannan makon sai a tara da mu a cikin wani shirin a makon gobe yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Hawwa Abdulkarim daga kasar Ghana sai kuma bakin namu Hajiya Sa'adatu Ala Hurawa da malama Fatima Muhammad Watara da wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu yake cewa muni lafiya.
Yanzu kuma ga awwal Garba zai shigo da sharhin jaridun Kamaru.
Zan fara ta jaridun namu na wannan mako ne da jaridar Afirmedia Allah farkon shafin ta yabawa ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Musa Joseph Beti Asomo wajen namijin kokarin da ya yi na yakar maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa kuma ministan da kansa ya yabawa dakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru wajen dacewa da suka yi domin mulkushe hare-haren yan ta'addan na Boko Haram wanda suka samo asali ne daga kasar tarayyar Najeriya jaridar Le Messager kuma ta wallafa cewar asalin arewacin kasar jamhuriyar Kamaru matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wadda suke suna goyon bayan dan shugaban kasar jamhuriyar Kamaru wanda ake kira Frank Biya sun ce su kan a ta bangaren su shine ya kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa munan da shekaru biyu masu karatuwa sai kuma jaridar Le Jour anda ita kuma ta ce kotun TS ta gurfanar da tsohon kantoman din cinikayyar kasar jamhuriyar Kamaru Duwara Musta Prince Tony Tony a yayin da ake bincikensa kan almundahana da waɗansu maƙudan kuɗaɗe na gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Ekahosante anda ita kuma ta yi bayani bayani cewa ministan lafiya na kasar jamhuriyar Kamaru Musta Malula Malashi yace yanzu dai hukumar kasa tana ci gaba da gudanar da aiki kain da la'i domin kauraluwar cutar nan ta kolara a kasar jamhuriyar Kamaru tace kuma tana kokari wata kagaya za su yi kokari su da cewa sun cimma matsaya wajen yiwa duk al'umman kasar jamhuriyar Kamaru allurar rigakafi domin za a shiga lungu da sako birni da kauye daga cewa an tabbatar da wannan allurar ga duk mazauna kasar ta jamhuriyar Kamaru jaridar Kalara kuma cewa ta yi yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru yanzu haka sun fara bayar da wadansu shawarwari na game kansu waje daya domin tinkarin zabe mai zuwa na shugaban kasar jamhuriyar Kamaru wanda suke nema su cimma burinsu wajen ganin cewa sun tabbatar ga shugaba kwaya daya tilo wanda zai kara da shugaba biya sun ce muddin dai idan ba su yi haka ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban kasar ba wanda yanzu haka ya kwace shekaru 40 a kankaragan gadar mulkin kasar jamhuriyar Kamaru Le Guardian Post kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta ce har yanzu dai igune bata kare ba a bangaren yan awalan kasar jamhuriyar Kamaru an da yanzu haka masu dauke da makamai suke ci gaba da kai halhalan su kan al'umman da basu gani ba a bangaren na yan awalan za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar The News an da ita kuma cewa ta yi yau shekaru hudu kenan da yan awali suke dauke ba dadi a bangaren masu amfani da harshen ingilishi sai dai har yanzu jami'an tsaron kasar jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da nuna jijiya wajen ganin cewar an kakkabe masu dauke da bindigan amma hakan yana kawo tseko ga al'umman wannan bangaren wanda zaka ba sa gudanar da kasuwannin su wadansu kuma ba sa kai ƴaƴan su makarantun zamani a bangaren na ƴan awali Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
jami'an tsaron Palestine sun harba hayaki mai sa hawaye da gurnetin gargadi don tarwatsa masu zanga-zanga da suke jefa duwatsu da kuma rera waƙoƙin nuna adawa da shugaba Mahmud Abbas a Ramallah jiya Talata yayin da jama'a suka fusata bayan wani mummunan hari da aka kai a asibitin Gaza wanda Palestine ke zargin Isra'ila da kaiwa harin da aka yi a asibitin Al-Ahli Arab da ke Gaza wanda jami'ai suka ce ya kashe kimanin mutane 500 Jiya Talata hukumar kula da bala'i ta kasa a Ghana NEDMO ta faɗa cewa ambaliyar ruwa da aka samu bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a gabashin kasar ya tilasta kusan mutane 26,000 barin gidajensu bisa buƙatar hukumomi amfanin gona ya lalace sannan an rufe makarantu bayan da madatsun ruwa guda biyu suka cika suka batse a Sombo da Kepong Mataimakin shugaban NEDMO Seji Saji ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa mun kwashe akasarin mutane da abin ya shafa zuwa matsuguni. Majalisar wakilan Rasha ta yi amincewar wucin gadi da kudirin ficewa daga yarjejeniyar gwaje-gwajen makamin nukiliya a duniya. Majalisar ta State Duma ta kada ƙuri'a gaba ɗaya a ranar Talata don soke amincewa da yarjejeniyar haramta gwajin nukiliya da aka fi sani da CTVT. A karatun farko cikin uku da ake bukata an shirya kada ƙuri'a ƙarshe a wannan makon. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya sake gurfana gaban kuliya a sharar da ake masa nazarin yin zamba a New York da ta dagula hada-hadar gidaje da yake yi. Ya kalli lamarin kuma ya nuna rashin amincewa da lamarin a jiya Talata yayin da wani ma'aikaci kuma mai kima daga waje ya ba da bahasin cewa kamfaninsa da gaske tamkar ya sanya babban yatsa a kan sikeli lokacin da yake kara darajar kadarorinsa.
To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya ta ni gabatarwa sai kuma producer mu Solomon Abu da ma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.